Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin jan ragamar shirin na al'asariyar yau Juma'a ta babbar rana. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Wakilan kasashen Amurka, Canada da wasu kasashe daga Turai da suka halarci taron rantsar da shugaban Uganda Yoweri Museveni sun gudanar da zanga-zanga ruwan sanyi. Kungiyar Hezbollah ta koka akan kashe ɗaya daga cikin manyan shugabanninta Mustafa Barajardin, wanda ta ce an kashe shi ne a Siriya. Sojojin Turkiyya su takwas ne aka kashe da wasu mutane shida na yan haramtaccen kungiyar jam'iyyar PKK a yau Juma'a, biyo bayan wani ba ta kashe da aka yi.
Kanin labaran kenan. Hukumomin tsaro a Najeriya suna ƙara wayar da kan al'umma kan sabon salon da kungiyar Boko Haram ke ɗauka na cutar al'umma.
Daya su ne yadda suka dalo da ya kusa kira wanda idan mutum bai la'akari da ko bai ankara da su ya ɗauka wani ne da yake da kayan sarki.
Muna kuma da rahoto kan ranar mata ta ƙasa a jamhuriyar Nijar. A harkokin siyasa Amurka kuma za mu nazarci muhimman tsare-tsaren da suka bambanta siyasa Amurka da yadda muke gani a ƙasashenmu na nahiyar Afirka. Usman Kabara zai shigo da shirin musulunci tushen rayuwa, inda zai kuma dora a kan batun amfani da yanar gizo wajen muzanta waɗansu addinai. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masare, assalamu alaikum. Wakilan kasashen Amurka, Canada da wasu daga kasashen Turai da suka halarci taron rantsar da shugaban Uganda Yoweri Museveni sun gudanar da zanga-zangar ruwan sanyi domin nuna takaicinsu na halartar shugaban kasar Sudan Umar al-Bashir wajen bikin. Alhali ana zarginsa da aikata laifin yaƙi. Mun tabbata ficewa daga cikin bikin domin nuna ƙyamar kalaman shugaban kasa na nuna halin ko oho ga wanda ake tuhuma da aikata laifin yaƙi da kuma kashe mutane shi ne daidai abin da ya dace a yi, in ji mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Elizabeth Trudridge ta ce Amurka ta damu kwarai da gaske akan kalaman shugaba Yoweri Museveni wanda ya yi na ƙasƙanci game da kotun duniya ta ƙasa da ƙasa. Trudridge ta ce ƙasar Uganda mamba ce a cikin wannan kotun, kuma kamata ya ce ta kame duk wani wanda kotun ke tuhuma da aikata ba daidai ba wanda ya shigo cikin ƙasar nata. Amma maimakon haka sai Museveni ya dira kan kotun yana kalamai marasa daɗi game da ita a wajen bikin na ranar Alhamis. Jiya Alhamis ne dai aka sake rantsar da shugaba Yoweri Museveni karo na biyar kan karagar mulki. Museveni dai yana kan karagar mulki tun shekara 30 da suka gabata.
Kungiyar Hezbollah ta koka akan kashe ɗaya daga cikin manyan shugabanninta Mustafa Badreddin, wanda ta ce an kashe shi a Siriya. A cikin wata sanarwa da kungiyar wadda take da shalkuta a ƙasar Lebanon ta fitar yau Juma'a a gidan talabijin na Beirut, kungiyar ta ce an kashe mata wannan shugaba nata ne ɗan shekaru 55 a sakamakon harin ta sama da ƙasar Isra'ila ta kai mata. Dama dai Badreddin yana cikin kwamandojin kungiyar ta Hezbollah tun daga shekarar 2008, sai dai Isra'ila ba ta tabbatar da wannan harin da aka kawo yanzu ba. Sai dai kuma an ambato sunan Badreddin ɗin cikin waɗanda suke da hannu wajen kashe tsohon Prime Minister Lebanon, wato Rafiq Al-Hariri.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sojojin Turkiyya su takwas ne aka kashe da wasu mutane shida na ƴan haramtaccen kungiyar PKK a yau Juma'a, biyo bayan wani ba ta kashi da aka yi a yankin gundumar Kurdawa da ke kudu maso gabashin Turkiyya, a cewar majiyar sojojin ƙasar ta Turkiyya. Suka ce sojoji shida ne aka kashe, kana aka ji ma wasu takwas rauni sa'ilin da rikici ya ɓarke tsakanin ƴan tawaye da ke yankin lardin Hakkari a yau Juma'a. Kana an samu ƙarin mutuwar wasu sojoji biyu daga bisani bayan da jirgi mai sauka ungulu ya faɗo sakamakon matsalar inji da ya samu. Sai dai kuma a waje ɗaya wasu mutane huɗu da ake tuhuma masu sarrafa bambamai ne sun mutu a kusa da diyar Kabirbira jiya Alhamis, in ji jami'an tsaron Turkiyyan. Jami'an suka ce an ji fashewar bom lokacin da 'yan kungiyar ta PKK ke loda wasu abubuwan da ke da nasaba da bom cikin babban mota inda aka ji fashewar su. Wannan lamarin da ya faru ne sa'o'i kadan da mutane bakwai suka samu rauni a harin bom din da aka kai a daidai wani wurin da ake aje kayayyakin soja a wajen babban birnin kasar na Turkiya wato Istanbul.
Yanzu haka shugaban wucin gadi na kasar Brazil Michel Temer ya fara aiki yau Juma'a, sai kuma a waje ɗaya magoya bayan tsohon shugaban kasar da aka tsige yanzu suna ci gaba da zanga-zanga a babban titin kasar. Haka kuma shugabannin London kasan sun ce ba su amince da wannan kuri'ar da 'yan majalisar dattijai suka jefa ba na tsige shugaban abinda suka bayyana da juyin mulki cikin ruwan sanyi. Yanzu haka dai tsohon mataimakin shugaban kasar wanda ya zame shugaban har ya nada sabbin ministoci tun jiya, jim kaɗan da sanatocin kasar suka jefa kuri'ar cire hannu wato tsige shugaban kasar suka kuma koma abokan gaba cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. An dai tsige Dilma Rousseff ne na wucin gadi akan zarginta da aikata cin hanci da rashawa. Yanzu dai sabuwar gwamnatin ta Temer tana da babban kalubala ta fiddo da kasar daga cikin halin sukurkucewar tattalin arziki da kuma gyara tsarin fansho. An ji sabon shugaban na cewa wajibi ne su inganta harkokin kasuwancin kasar ta yadda kamfanoni masu zaman kansu za su shigo domin saka hannayen jari. Sai dai kuma masu kula da lamuran yau da kullum sun ce an nuna kabilanci wajen zaɓar ministocin domin ba mace ko ɗaya a cikin waɗanda aka kuma wannan aka shigo da su a karan farko aka riga aka yakan.
An kori wani kwamandan sojan ruwan Amurka daga bakin aiki kuma wani ƙarin hukunci na iya biyo baya sakamakon binciken da mahukuntan ƙasar suka gudanar akan tsare wasu direbobin jirgin ruwan Amurka su goma da aka yi lokacin da suka kuskure suka shiga cikin ruwan Iran da kuskure a cikin watan Janairun ta gabata. An dai kori kwamanda Eric Rush ne sakamakon rashin ƙwarin gwiwansa wajen gudanar da aikin nasa. Kamar yadda wani jami'i wanda bai yadda an bace sunansa ba ya ce Eric ya kasa ba da shugabanci na gari kuma mai hangen nesa. Yanzu haka dai an mai gurbin Rush da Captain Gary Lee tun aji Alhamis bayan bincike kashi na farko da aka gudanar lokacin da sojojin ruwan na Amurka suka shiga cikin ruwan Iran. Sai dai ba Eric ne kadai aka hukunta ba, akwai sauran direbobin jirgin ruwan da su ma za a zartar da hukunci kansu, wasu kuma an gargade su kana za a hukunta wasu da zarar an kammala binciken.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Kuma da labarin mu bude taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya, inda kungiyar Boko Haram ta dauki wani sabon salon rinjayar matasa da kuma badda kama su cuci al'umma. Kamar yadda kakakin rundunar sojin Najeriya Kanal Sani Usman Kuka Sheka ya bayyana a wannan rahoto da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya hada mana.
Ba kullu halin waɗannan 'yan ta'adda na Boko Haram suna kullu da dabaru kala-kala, musamman ma da yake yanzu an ci ƙarfinsu ba su da wata nasaba, amma duk da haka akwai kangararru tsakaninsu waɗanda har yanzu ba su bar wannan aƙida ba. Suna kullu da dabaru da dama da suke cuta da kuma yaudarar jama'a. Ɗaya daga cikin kamar da muka shaida ma al'ummar ƙasa shi ne yanda suka dullo da su an kayayyaki ko sutura, yanda idan mutum bai la'akari ba ko bai ankara da su ya ɗauka wani ne da yake da kayan santi ko bayan sun yi cuta ko sun yaudari jama'a sannan a farga. Na biyu shi ne yanda suka dullo da wata dabara ta inda za su riƙa da matasa musamman a rance don jari ko kama sana'a dai da sauran, wanda kuma duk wanda dama ya sa ladar kuturu ta yi mashi wani abu ne da za a yi gari jama'a su shiga ko kuma sun shiga su zo suna da na sani banda za a fara su mutane wanda ke nan ba. Saboda haka muke kira da jama'a da su ankara da waɗannan abubuwa sannan kuma su kula da ainihin musamman kuma waɗanda suke rufe.
Kamar yadda rahotanni ma suka tabbatar ko a baya ma dai kafin kwace gari mobi da ke zama cibiyar kasuwanci a jihar Adamawa sai da yan kungiyar suka raba takardun rancen samun kuɗi, inda matasa da dama suka fara tarkonsu, kamar yadda wannan matashi ke cewa.
Ina da form zai kasance form, sai ku kashe kuɗi a wurin ka.
Kamar da suka zo mubi kamar ya suka yi wajen ba da form yi.
Ina zo ne kai su same ka kawai su ce muka ayi tsara jama'a sai su ce ayi sun zo suna zo su nufi jama'a ne jin da gwamnati ta kasa sai su ba su loan su ba matasa loan. Samu su yi noma ko su yi kifo.
To idan sun ba mutum kuɗi daga baya zai iya fita kuwa?
A in sun karbi in ka karbi kuɗi suka ina za ka fita baya da za ka yi kafita yi. Saboda haka sai a dinga taka tsantsan da wanda zai ce maka zai baka loan mai yaudara ne kawai suke su jama'a.
Karin hukumomin tsaro sun da kufa wajen faɗakar da al'umma game da abubuwan da ke faruwa a yanzu. Kaftin Adamu Yahayan Gulda da ke zama mukaddashin kakakin rundunar soji ta 23 da ke Yola ya ma buƙaci jama'a ne musamman matasa da su kwanda sunin cewa
idan ne zai ba su wani abu ne cewa abin da zai ba su ko kuma wai a ganin cewa ya taimaka musu ko ba su san dalilin wannan abin da ke ba su ba ba su san daga ina ya fito ba suna iya samun irin wayannan su kai su gai su gaya ma hukuma suna iya gaya ma hukuma cewa ga wasu wani ya zo yana kokarin ba su ba san daga ina ya ke ba ba san dalilin abin da munfan abin da ke ce ba su ba suna iya jawo hankalin hukuma ga wayannan mutanen ko to mu kuma sai muna iya kiran wayannan mutanen zuwa ga bincike su ina suka fito menene muhimmin wannan abin da suke so su ba masu wayannan yutsu.
Kakakin rundunar soji ta 23 da ke Yola kenan Kaftin Adamu Yahayan Gulde Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a jamhuriyar Nijar kuma yau 13 ga watan Mayu ne matan ƙasar ke bikin tunawa da ranar matan Nijar wacce ta samo asali daga wata zanga-zangar nuna rashin amincewa da ƙarancin kujerun wakilcin mata a taron muhawarar share fagen tsunduma a tafarkin harkokin demokuraɗiyya da aka gudanar cikin shekara 1991. Ga rahoton da wakilinmu Anyame Suleiman Munibama ya haɗa mana.
Nasu da hantsi kenan a zauren Palais de Congrès na Yamai inda kungiyoyin mata suka gudanar da bikin karrama ranar matan nishar karo na 25 wanda ya samu halartar matan shugaban ƙasa Isu Muhammadu da hukumomin kolin ƙasar ta Nijar. A bana batun haɓaka tattalin arzikin mata ta hanyar buɗe musu hanyoyin samun rancen kuɗaɗen jari shi ne abinda ƙungiyoyin matan suka ta hallakar da shagulgulan ranar 13 ga watan Mayu a kansa. Madam Kako Hajiya Fatima ita ce shugabar ƙawancen ƙungiyoyin mata na Kongafen.
Shi gaba mai bunƙasa shi ne ranai wannan rana ta bana ɗan tamɗin bana da ake ce ma autonomization des femmes en lien avec le développement durable.
Ta wace hanya kuke ganin matan nan za su samu su haɓaka tattalin arzikinsu?
Wallahi sai da hanyar kulawa. Kulawa daga wajen gwamnati, kulawa daga wajen minista tamu. Ta mata da kulawa da mu kuma ƴan kungiyar kula mata masu kare hakkin mata sai mun gama ƙarfi in ba ka nan ba abun bai yiwa.
Akwai wasu hanyoyin da za ku bi ku samu mata jari kenan?
Kwarai kuwa tunda mu yanzu a cikin Kongafen ma ka san muna da kungiyar da ake cewa Mikref da take tallafa ma mata baskan bada bashi da bada kankanin bisashi. Gwamnati ma yana gayin shi kenan bancin wannan ma za mu musu wayewar kai in ba kai hori mace ba ka koya mata sana'a ka koya mata ya kamata ta yi ya kamata wannan jarin ta rike shi kenan bat ita gane komai mu har kenan zan magana kari ni wannan kokoyi kun mu kai musu kayan aiki.
Ministar fasalin ƙasa Madam Bulama Hajja Aishatu Kane na daga cikin matan da ke kan gaba a wannan gwagwarmaya tuntushe a 1991. Ta kuma bayyana gamsuwa da sakamakon da aka samar bayan shekaru 25 na mulkin demokradiyya a Niger. To amma a yau tana mai cewa akwai wani abin da ya fi ɗaukar hankalinta.
Waga rana, ralle ranar murna ce. Ni a waga rana yau ina da tunani guda shi ne matan jihar Difa. Da 'yan gudun hijiran, da wanda suka tarbi 'yan gudun hijiran, da wayanda rishin tsaro ya sa dole suka bar ɗakunansu suka tai wani gari a cikin Nijar duk da su nake tunawa. Ina ɗaga masu hannu bisa mata ne wanda suka godi ƙoƙari amma ƙoƙarinsu ya zama 'yan courage silencieux irin courage ɗin ga da ya kamata mu mata mu gane da shi ya zamanto mu ƙara ba su ƙarfin gwiwa kuma ina kira ne. ga duk uwayenmu da mazanmu waɗanda suke da iya mata ƙanana. Don Allah da Annabi su tuna da hatsarin da suke sa ɗiyansu mata in suka yi musu arme shekara goma, shekara goma sha ɗaya, shekara goma sha biyu.
Alƙalmin ƙididdiga sun yi nuni da cewa jinsin mata shi ne mafi rinjaye a yawan al'ummar Nijar, sai dai kuma matan ƙasar na huskantar koma baya sosai saboda dalilan da ke da nasaba da al'adu ko addinai ko kuma jahilci da talaucin da matan ke fama da su a karkara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Nijar.
Toma da labarin makarkare da harkokin siyasa Amurka, inda hamshakin ɗan kasuwan nan Donald Trump da ake gani shine jam'iyyar Republican za ta tsayar takarar shugabancin ƙasar Ghana da shugabannin jam'iyyar a majalisar dokokin ƙasar. Mr. Philip Moses, sakataren kungiyar haɗin kan 'yan arewacin Najeriya mazauna nan Amurka da ake kira zumunta, ya bayyana muhimmancin wannan ganawar da irin darasin da ƙasashen nahiyar Afirka za su iya koya a siyasa Amurka.
Wannan labarin da ya nuna haɗin kai a jam'iyyar Republican, yanayin da abubuwa ya faro har shi Donald Trump ya zama wanda jama'a duka suka zaɓa a kan shi ne zai tsaya musu takarar zaɓe na siyasar da ke zuwa. To amma kuma idan kika duba za ki gane cewa wannan ya nuna haɗin kai, domin duk da takarar da suka yi da 'yan hamayya cikin Republican, amma da ya zama cewa shi Donald Trump jama'a duka sun mara mashi ba shi ne suke so ya tsaya a takarar, duk fafuki wanda yake faruwa tsakanin jami'an nasu kinga suna kokarin haɗa kai yanzu su tsayar da shi, su mishi goyon baya yanda zai tsaya ya zama musu a ɗan takarar su.
Me ya bambanta yadda ake gudanar da harkokin siyasa da kuma tsayar da ɗan takara da kuma yadda muke siyasa musamman a ƙasashen mu na nahiyar Afirka bisa ga yadda ka kula da lamura a nan?
Ita wannan labarin da abin da za mu yi koyi a nan shine idan ɗan takara ya tsaya kuma aka zo jama'a suka mara mishi baya, duk dai 'yan hamaya da suke takara da shi ya nuna cewa suna da haɗin kai, ba kamar yadda namu suke muke a nan ƙasashen mu na tasowa na Afirka ba, da sai a taho da shi ɗan takara da za a sa mu jama'a ce wannan tilas shi ne za a goya baya ko kuma a mara baya. Amma ya nuna cewa duk dai yadda yake abubuwa suke gudana, idan aka gama takara ya kamata a zo a mara shi duk ɗan takarar da jama'a suka ce shi suke so, dole ne a goya mashi baya. To bambancin kenan, ba irin namu ta Afirka ba wanda idan mutum bai ci zaɓe sai ga ya canza sheka ya zo ya koma wani party ko kuma wani jam'iyya saboda bai samu cin nasara ba. Amma haɗin kai gaba ɗaya na goyon bayan ɗan takarar jama'a suka ce suke so shi ne fi muhimmanci.
Wato ɓangaren jam'iyyar Democrat kuma ya kake ganin jajircewa da shi Bernie Sanders yake ci gaba da yi, duk da yake cewa ita abokiyar takarar shi ta bashi gagarumin rata a fannin wakilai da suke da shi?
Eto, a shi Bernie Sanders kuma wato jawabi ne da ya ba jama'a muhimmin 'yan matasa. Shi kowa 'yan matasa dai suna jin daɗin jawabin da yake bawa game da canje-canjen da yake so ya kawo a cikin gwamnati, duk da dai rashin tabbacin cin zaɓe da zai iya zama ɗan takarar demokratiya, ya tsaya kan cewa shi zai ci gaba da ba da wannan labari har zuwa ƙarshe, ko da shi dai ya san cewa hanyar samun buga Clinton ya zama ƙarshe a wurin shi.
Mr. Philip Moses kenan, wani ɗan Najeriya mazaunin nan Amurka. Kada dai a sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma a nan Washington na cewa ƙarfe 11:19 na asuba.
Matsalan ma'aikaci da yanzu ka sani shine abin da zai ci, abin da zai sha, abin da zai kai shi bakin aiki.
To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na yamma, inda za mu haska tocila kan harkokin ma'aikata a cikin shekara guda da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta karagar mulki. Yanzu dai ga Usman Kabara da shirinmu na gaba.
Allahu ya rahamanu ya zilali wal ikrami Allah shi kati da
musulunci tushen rayuwa. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. Makonni biyu da suka gabata mun faru tattaunawa ne akan yadda matasa musamman suka raja akan shafukan abota na internet wajen cin mutuncin junansu musamman in suna da sabanin akida ko kuma bambanci na addini a tsakaninsu. Inda muke kawo malamai suna fada mana yadda abin yake a Musulunci. To a wannan makon ma mun zakulo Malam Usman Ibrahim Musa, limamin masallacin dake kan Sultan Road a garin Kaduna, Najeriya. Akramakallahu, muna neman izini ne daga wajenka ta yadda zaka yi mana bayani game da yadda matasa suka raja'a akan darasin da muke magana na cewa suna zagin junansu a shafukan abota.
A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu ya yan uwa muslimi. Alhamdulillah, dan uwa Malam Usman ya nemi izini kuma yana so mu yi bayani akan abubuwan da suke faruwa akan media waya da ake hawa ana rubuce-rubuce na batanci da wasu bangarori na addinai waɗanda suke kuma kawo illa a cikin waɗannan addinai, addini namu musamman addinin mu na Musulunci wanda muke akan sa. Domin kasancewar fahimtar malamai a kowane bangarori, kowane malami idan ya tashi yakan yi rubuce-rubucensa akan iya fahimtar sa. A musulmi kowa sai ya zaɓi abin da ya ga ya dace kuma da addini ya ce zai yi amfani da shi. To shi addinin Musulunci ba za ka yi shi ba sai yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni, kuma sai yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka yi shi. Sannan Musulunci yana ƙoƙarin kare wa kowane mutum mutuncinsa da dukiyarsa da ainihin darajar da Allah ya yi masa. To sannan bayan nan, shi Musulunci addini ne wanda yake baya son ka zagi wani ko ka ci mutuncin wani ko ka yi rubuce-rubuce a cikin media ne ko a takardu ne wanda zai cutar da shi. Domin hatta wanda ba musulmi ba ma Musulunci ya nuna ma yadda za ka yi mu'amala da shi. To ƴan uwa musulmi, zamani ya zo mana ana amfani da hanyoyi waɗanda suke na social media, ma'ana wayoyi na tafi da gidanka da ake amfani da su yanzu. Za ka ga ta hanyar abinda ake ce mishi WhatsApp ko Twitter ko makamantan irin waɗannan, su Facebook, za ka ga ana rubuce-rubuce a cikinsa na ɓatanci da aƙidar da wani yake bi, maimakon ya rubuta abinda zai amfana da shi ya kuma nuna abinda yake nufi da shi, wanda zai iya jawo ƴan uwa musulmi akan wannan abin da yake da shi na alkhairi. Koko a yana kan wata mazhaba, koko a yana bin wani malami, maimakon ya rika rubutu a cikinka ko ya karanta abin da zai zama alkhairi ga jama'a ko ya rubuta musu abin da zai zama alkhairi a kansu. To amma sai kaga al'umma ba ta karkatuwa zuwa ga wannan. Mun sani alhamdulillah zamani ya zo mana da waɗannan kafafen abubuwa na amfanuwa da su, kasancewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wal asr innal insana lafi khusr. Allah ya yi rantsuwa da zamani, kuma yadda wasu malamai ke fassara ko a ce ya yi rantsuwa da lokacin sallar la'asar. To mu ɗauki zamanin, shi wannan waya da ta zo mana alkhairi ne a gare mu ga wanda ya rike ta zuwa ga alkhairi, kuma sannan sharri ce ga wanda ya rike ta zuwa ga aikin sharri. Don haka ashe sai mu dube ta mu ta ainihin watakan ɓangaren addinin mu na Musulunci, sai mu ce zuwan waya alkhairi ne tare da mu, saboda ainihin watakan a cikinta muna iya gaida ƴan uwa musulmi, muna iya ma ƴan uwa ta'aziya, muna iya rubuta musu abubuwa waɗanda ke na alkhairi domin ya amfane su kuma ya amfani rayuwarsu. Ashe kenan, kaga wannan ya nuna cewa mu waya a gare mu abu ne na alkhairi, ba mu za mu ke shi zuwa ga sharri ba, sai dai musulmin da ya rike shi zuwa ga sharri. Ba daidai ba ne musulmi ashe kenan ya ɗauki ƙungiya misali ta izala wadda take tace tana kira zuwa ga sunna, ko kuma a same shi yana rubutu zuwa ga ɓatanci, zuwa ga munanci, zuwa ga ɗariƙa, ainihin abin da suke yi. Sai dai ya nuna musu ayoyi na Alƙur'ani, ya nuna musu ayoyi na hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda da Allah yana ganin kuskure ne aka yi a ciki. Shi wannan zai jawo hankali da ɗan uwa musulmi shi ma ya duba. Hakanan in a ɗariƙa kake, ba za ka tura wa mutane abin da za ka kau da su zuwa ga hanya ta sunna ba, sai ka duba me shari'a ta ce, me Alƙur'ani ya yi umarni da shi, me hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da shi, kai ma ka tura, sai ka ainihin yi ma mutane bayani. Kaga ashe kowane ɓangarori kenan an samu alkhairi. Amma yanzu mutane sun haɗu suna zama kan media, wannan ya ɓaci wannan, wannan ya zagi wannan, wannan ya ci mutuncin addinin wannan ko fahimtar wannan, wanda yake ba shi bane ake so a jawo musulmi a kai ba. Ana so a jawo shi ya gaya ma mutane abin da za su amfana da shi ne. Alhamdulillah, mu duba magabata waɗanda suka wuce, su Imam Malik da Ahmad bin Hanbal da su Shafi'i da ɓangare na Abu Hanifa, dukkaninsu sun yi rubuce-rubucensu. Babu wani wanda ya rubuta wani abu wanda zai zagi wani ko ya ci mutuncin wani akan wannan abin da ya yi umarni ko ko ya rubuta akan shi ba.
To, Malam Usman Ibrahim Musa, sai kuma in Allah ya kai mu wani makon, za mu ji ci gaba da wannan tattaunawa da muka faru da kai akan yadda mutane suke zagin junansu saboda sabanin aƙida a shafukan abota na internet. A madadin shi Malam Usman, sai kuma Chubahiro Dedone da ya haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisala.
Ka zare da ba ta da nono, Allah shi ka fi daɗiyanta, tun da mun shaida ba ka da laifin komai.
To, madalla, sai kuma ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email ga Abubakar Junaidu.
Sakon farko ta fito ne daga Lawal Salim na Kawu Daura. Kace gaskiya janye tallafin man fetur a ƙasarmu Najeriya bai zo wa talakawa da daɗi ba, duba da yadda aka ƙara farashin man fetur da hauhawar kayan abinci da ma na sauran kayan masarufi. Mu dai fatanmu Ubangiji Allah ya rage wa talakawa wahala, amin. Tabbas mukan muna goyon bayan matakin da ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya za ta ɗauka akan gwamnatin Najeriya game da janye tallafin man fetur, saboda bai kamata a ce a irin wannan lokaci da al'ummar Najeriya ke fama da kuncin rayuwa bane gwamnati za ta janye tallafin man fetur. Sako daga Abubakar Lawal gidan dan mai a Jalgaba da Mudassir Ibrahim Ningi da Haruna Sha'ibu Danzomo. Ta gaba ta fito daga Ilasu Muhammad Tungan Bako, kace kana jajantawa iyalai da ƴan uwa waɗanda suka rasa rayukansu a tashin wani bom a birnin Maiduguri, su kuma waɗanda suka jikata Ubangiji Allah shi ba su lafiya. Ubangiji Allah, muna roƙonka ƙara farashin man fetur ɗin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi, Allah ya sa hakan ya fi zama alkhairi ga ɗaukacin al'ummar Najeriya, amin. Sako daga Sani mai lange-lange da anguma da makaranta ya wuri. Daga ƙarshe sai wata fito daga Usaina Umaru Fu'eba da Yana Garba Sabiola Gashuwa, kuka ce kuna jajanta al'ummar jihar Borno sakamakon harin ƙunan baƙin wake a kusa da bakin sakatariyar gwamnatin jihar. Allah ya ji ƙan waɗanda suka mutu, wanda suka jika kuna Ubangiji Allah shi yafi musu, Allah kuma ya kare afkon irin haka nan gaba, amin.
To, madalla, an gaida Abubakar Junaidu kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Wakilan kasashen Amurka, Canada da wasu kasashen Turai da suka halarci bikin rantsar da shugaban Uganda Yoweri Museveni sun gudanar da zanga-zangan ruwan sanyi domin nuna takaicinsu na halartar shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir wajen bikin, alhali ana zarginsa da aikata laifin yaƙi. Mun tabbata ficewa daga bakin bikin domin nuna ƙyamar kalaman shugaban ƙasa na nuna halin ko uku wanda ake tuhuma da aikata laifin yaƙi da kuma kashe mutane shine daidai abin da ya dace a yi. Ƙungiyar Hezbollah ta koka kan kashe ɗaya daga cikin manya-manyan shugabanninta, Mustafa Bardarin, wanda ta ce an kashe shi a Siriya a cikin wata sanarwar da ƙungiyar wadda take da headquarter a ƙasar Lebanon ta fitar yau Juma'a gidan talabijin na Beirut. Ƙungiyar ta ce an kashe mata wannan shugabanata ɗan shekaru 50 da haihuwa sakamakon harin ta sama da ƙasar Isra'ila ta kai mata. Sojojin Turkiya su takwas ne aka kashe da wasu mutane shida na 'yan haramtaccen ƙungiyar jam'iyyar PKK a yau Juma'a, biyo bayan wani batakashi da aka yi a yankin gunduman Kurdawa da ke kudu maso gabashin Turkiya, a cewar majiyar sojar ƙasar ta Turkiya.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, kafin mai sallama ga gaisuwar bakka haihuwa ga abokin aikinmu Mahmud Lalo da mai ɗakinsa Zainab domin ƙaruwar 'ya mace da suka samu yau, Allah raya juma'atu ya sa ta zama mummuna mai tausayin iyaye. Muna kuma miƙa gaisuwar ta'aziyya ga Dr. Ali Garba da mai ɗakinsa a nan Amurka domin rasuwar 'yarsu Ladidi, wadda ta rasu cikin barci shekaran jiya a birnin New York. Za a kuma yi jana'izarta a St. Eagle, jihar Wisconsin, ranar Asabar. Allah ba da dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ladan Ibrahim Ayawa da kuma Malama Julie da ta haɗa shiri da ba da umarni, Ni alheri ke muku, fata alheri. Yanzu za mu tattara inamu mu gefe mu ba Halima da Jamila Fage fili domin gabatar da shirin matasa yau da gobe.